الرجيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. Barkamu da addu'a a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 5 ga watan Rabiul Awwal a wannan shekara ta 2428 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine yammaci na 24 ga watan 3 shekara ta 2007 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin, wannan kuma shine darasi na 110. Babin da muke ciki babul hafi ala suwarin wa ayatin maksusa, babin da yake nuna zabulatuwa dangane da waɗansu surori da ayoyi keɓantattu. Kamar yadda na faɗa a makon da ya gabata, wannan babi mai littafi ya ƙulla shi ne bayan ya yi bayani akan falalar alƙur'ani a jumlace. Wannan kuma zai zama falalar alƙur'ani filla-filla. A can a dunkule ana nuna bayanin alƙur'ani da falalarsa, a nan kuma za a kawo dalilai da suke nuna falalar waɗansu surori ko ayoyi. Mun tike a ƙarshen hadisi na 1126, hadisin Ubayyidi da Ka'ab radiyallahu anhu, shi ne ƙarshen abin da muka karanta. Yau za mu tashi hadisi na 1127. Wa Abi Hurairah radiyallahu anhu qala وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. أن كربو دغ أبو هريرة الله قال يدعى جريس يتي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يا وكل تاني دقنصري ذكر وتر رمضان. أبن لأيك نبي زكاة الفطر كنا ذكر في الدكي ود أكي أكرشان وتر رمضان. Fa atani atin, sai wani mai zuwa ya zo. Fa ja'ala yahsu min at-ta'am, sai kawai naga ya sanya hadama yana ta kamfatar abincin da aka ce in tsare. Fa akhadtuhu, sai na kama shi. Fa kuntu, nace da shi, la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lalle wallahi sai na daga lamarinka zuwa ga manzon Allah, sai na kai ƙaranka zuwa ga Annabi, tunda dai ka zo kana ɗiba kafin a baka. Qala, sai ce inni muhtaj, lallai ni mabukaci ne. Wa alayya iyalun, kuma ina da iyali masu yawa a kaina. Ka kalmar iyali larabci ne, muka hausantar da ita. ‘Ya’ya da mata su ne iyali. Wa bi hajatun shadida, kuma ina da bukata matsananciya. Wannan shine kukan da ya kai wajen Abu Huraira, Allah shi kare da gare shi. Sai Abu Huraira ya kyale shi, yace fa khallaitu anhu, sai ya kyale hanyar sai ya tafi sa. To ya karba abin da ya diba ko bai karba ba? Ai bai ce ya karba ba, kawai sai ce to je ka. Karkashin nan sai malamai suka ce, na farko dai a ce ya halatta a wakilta mutum ya bayar da zakka ko ya tsare ta ya karba kafin a bayar da ita ga waɗanda suka cancanta. Sannan na biyu kuma a ce idan mutum ya zo ya saci kayan abinci, sai kuma aka fahimta cewa abinda ya sa ya sata nan nauyin iyali ne da tsananin bukata, ba a cewa a je sai an yanke masa hannu. Ina faɗa muku fahimta. Hasali ma ba a ƙwato abinda ya ɗauka sai a bar mashi, amma sai a yi masa nasiha cewa to ka daina ɗauka ba a baka ba, don kar ka mayar da wannan ta zama sana'arka. Don gashi da Abu Huraira ya kama shi ce sai na kai ka wajen manzon Allah, idan ya kai shi wajen manzon Allah me za a yi? Hukunci za a yi masa. Shi kuma sai kafa masa hujja da cewa inni muhtajun, ɗaya kenan, wa alayya iyalun, biyu kenan, wa bi hajatun shadida. Abu Huraira ce fa khallaitu anhu, sai na kyale shi ya tafi. Kun gane shi? Fa asbatu, sai na waye gari. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi, yace ya Aba Huraira, ya kai Abu Huraira, ma fa'ala asiruka al-bariha, yaya wanda ka tafka jiya yayi, me kake da shi, me yace maka? Wannan alamin ne min alamin nubuwa, alama daga cikin alamomi da ke nuna annabtakar manzon Allah. In kaga ai baya wajen abin ya faru, ma'ana amma Allah ya sanar da shi ta fuskar wahayi cewa zai faga abin da ya faru. Qultu, sai na ce, ya Rasulullah, shaka hajatan wa iyala, to wallahi ya manzon Allah, wannan mutum ya yi min kukan bukata da yawan iyali. Farahimtuhu, sai na ji tausayinsa. Fakallaitu sabilahu, sai na kyale masa hanyar sa ya tafiya sa. Fakala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, amma innahu qad kadzabaka wa sayaud, yace amma taurarake shi, innahu qad kadzaba, ƙarya ya maka, wa sayaud, kuma zai dawo da zure ido. Fa araftu annahu sayaud, Abu Hurairah yace sai na gane lalle zai zo, tunda manzo Allah ya ce zai dawo, to zai dawo kenan, ba makawa. Liqawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tunda manzo Allah ya riga ya faɗa, farasattuhu, sai na rinka dafansa daga rasar da ya sudu. Fada a yahtu min at-ta'am, sai ga mutumin naka ya zo yana kamfatar wani abu na abinci. Fa kuntu, sai na sake cewa, la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wallahi sai na daga lamarinka zuwa ga annabi, da muke tabbata gare shi. Kun gane? Kala, sai ce, da'ani fa inni muhtaj, rabu da ni, ni din mabukaci ne. Wa alayya iyalun, ga iyali, la a'udu, ba zan komo ba. Abu Hurairah ce, farahimtuhu, sai na ji tausayinsa. Fa kallaitu sabilahu, na kyale shi dai ya tafi. Fa asbahtu, na waye gari. Fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya saki cewa, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-bariha, wanda ka tafka din nan jiya, yaya ta wanye, me yace maka ko me kake masa? Lafazin asir ana nufin kaman mai kori mutacce, tsawon mafajin yaki ko aunuri na daban. Lafazin albariha a larabci ana nufin al-lailatul madiya, daren da ya wuce, wanda daga shi ba wani sai wanda muke cikin. Ma'ana ba a cewa albariha a larabci, suka ce sai in ya zanto da safe ne har zuwa lokacin da rana za ta take tsakiya. Idan rana ta karkata daga tsakiya, to ba kuma za a ce albariha ba, sai dai ko a ce lailata ams, daren jiya, ko al-lailatul madiya, daren da ya shuɗe. Amma ɗan su malamai suka ce matuƙar rana bata faɗi ba kana cikin yini, ya halatta daren da ya wuce a jiya ka ce albariha, larabcin ya yi. Kuntu, sai na ce, ya Rasulullah, shaka hajatan wa iyalan, ya kawo kukan bukata da yawan iyali. Farahimtuhu, sai na tausaya masa. Fa kallaitu sabilahu, na sakan masa hanyarsa. Kala, sai ce, innahu qad kadzabaka wa sayaud, ƙarya yi muka, kuma zai sake dawowa. Farasattuhu thalitha, sai na sake dafansa karo na uku. Fada'a yahtu min at-ta'am, sai ya zo, wato yana ƙoƙarin kamfatar abinci. Fa akhadtuhu, sai na kama shi. Fa kuntu la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na sake cewa wallahi sai na kai ka wajen manzon Allah. Wa hadha akhiru thalath marratin annaka taz'umu annaka la ta'ud, wannan shine ƙarshen karo na uku da kake faɗa min cewa ba za ka komo ba, kuma sai ka komo, to yanzu kan ba zan sake ka ba. Fa qala, zai ce, da'ani fa inni u'allibuka kalimatan, kyale ni, zan sanar da kai waɗansu kalmomi. Yanfa'uka Allahu biha, Allah zai amfane ka da su. Kultu, sai na ce, ma hunna, waɗanne kalmomi ne? Qala, sai ce, idza awaita ila firashik, idan ka koma da daddare zuwa ga shimfiɗarka, fakkara ayatul kursi, ka karanta ayatul kursi. Fa innahu lan yazala alayka min Allahi hafiz, ba yanda za a yi mai gadi ya gushe a kanka wanda Allah yake turo shi zuwa gare ka. Wala yaqrabannaka shaytanun hatta tusbih, shaytan ba zai kusance ka ba har ka waye gari. Fa kallaitu sabilahu, sai na kyale masa hanyar sa ya tafi. Kun gane? Wato, ce da shi zai sanar da shi waɗansu kalmomi wanda Allah zai amfane shi da su. Wato, ya faɗa haka don da ya kyale shi, ya ce faɗa mun kalmomin shi, sai ya faɗa masa ayatul kursi. To, ayatul kursi ta kunshi jumloli, don kalimat ana nufin jumloli, kalima jumla ɗaya kenan. kalimat jumloli da yawa, wannan a larabcin alqur'ani ko hadisi kenan. Idan an ce kalimat ana nufin jumloli na zance, zantuka, ababen kidayawa, sentences, ababen lissafawa, kalma a jumla da jumla da jumla, ba ɗaiɗaikun kalmomi ba. Wannan a nahawu ne, idan an ce kalima ana nufin ɗaya-ɗayan kalma. Idan ana son zance sai a ce mai jumla. To amma a larabcin alqur'ani idan an ce kalimat ana nufin kalmomi. Don haka manzon Allah ya ce da Abdullah dan Abbas, ya gulam inni uallimuka kalimat, sai lissafa jumlolin kuwa. In fadillah ya hafaz, kaga wannan kalma ce tare cewa ya kusi wani adadi na kalmomi. In fadillah tajidhu tujahak, kaga wannan ma jumla ce, ya kusi kalmomi. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fasta'in billah, kaga duka wannan kalimat. To kaga ayatul kursi ma ay kalimat ne. Allahu la ilaha illahu, kaga kalma kenan, ma'ana jumla. Al hayyul qayyum, kaga jumla ce, jumla daidai har guda goma. Kulunsa fa kusi Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yadfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Sun dai ne cikin Al-Qur'ani ba su da nau'u. Ayoyi guda biyu ko ce ta kunshi jumla guda goma, da wannan ayatul kursi da kuma wata aya cikin suratul shura da Allah ce fa lidhalika fad'u wattaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzala Allahu min kitabin wa umirtu li a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana tara kenan wa ilayhi al-masir. Goma kalimat din kenan da Abu Hurairah yake nufi, wa annahu zan sanar da kai waɗansu kalmomi. Wato Iblis da yace da shi zan sanar da kai waɗansu kalmomi, ko wani tsoho yace da shi zan sanar, tunda yanzu ba mu san kowa yi wata kuma zan sanar da kai waɗansu kalmomi. Yau fa'ukan Allah biya kun gane. Idan ka karanta su da daddare lokacin da ka ji kwance barci, fa innahu lan yazala alayka min Allahi hafi, mai gadi ba zai kushe maka ba daga wajen Allah. Wala yaqrabannaka shaytanun shaytanun hatta tusbih, shaytan ba zai kusance ka ba har ka waye gari. Fa khallaytu sabilahu, sai na kyale masa hanyarsa. Fa asbahtu, sai na waye gari. Fa qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi yace da ni, ma fa'ala asiruka al-bariha, ya yari batattanka yayi jiya, me ya faru da shi? قلت يا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها, يا سيدني زي فدا من ودانس كلمومي ني الله زي انفعني ده سو. فخليت سبيله سي نقال مس هنيا سي تفيا سباين يا سردني. قال زي من ذا الله تي ما هي ودان كلمومي ني ودان كلمومي ني. قلت سي نتي قال الله لا اله, قال لي اذا اويت الى فراجك, ya ce da ni in ka je kwanciya da daddare a shimfiɗarka, fakara ayatul kursi, to ka karanta ayatul kursi min awwaliha, tun daga farkonta, hatta takhtima al-aya, har ka cika ayar Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Wa qala li, kuma ya ce da ni, la yazalu alayka min Allahi hafiz, mai gadi ba zai gushe ba daga Allah yana tsare ka. Wa lan yaqrabannaka shaytanun, shaytan ba zai kusance ka ba hatta tusbih, har ka waye gari. Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, sai Abu Dawud da mutum tabbata gari ce, amma innahu qad sadak, qad sadakaka, saurara abun nan da ya faɗa maka gaskiya ne. Wa huwa kadhubun, sai dai shi ko makarici. Ta'lamu man tukhadimu manzu salatin, ka san da wa kake magana ko ya kai Abu Hurairah zuwa kwana uku nan? Qultu zai nace, la, ban san da wa nake magana ba. Qala zaka shaytanun, shaytan ne. Zaka shaytanun, shaytan ne kake magana. Mahallu shahidi ya ƴan uwa, wato dangantakar wannan hadisi da babin da Imam an-Nawawi ya kulla shine mun ga falalar mai ayatul kursi. Ya gabata a hadisin baya na Ubay ibn Ka'ab, ita ce mafi girman aya a cikin ayoyin Al-Qur'ani. Kamar da yake, atadari ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'azzam manzo Allah ya tambayi wato abul munzir sai kuma sai ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yace fa daraba fi sadri wa qala li yahnika al ilmu abul munzir kaga ya tabbata cewa ita ce mafi girman aya da dukkan ayoyi sannan kuma anan ya tabbata cewa karanta ta da daddare yana samarwa da mutum tsaro na musamman shedan ba zai kusance shi ba har ya waye gari yana ba mutum tsaro da kariya ta musamman Allah zai turo masa mai tsaro ko mai kariya ina ba ta mun fahimta karanta ayatul kursiyyu da tarku kaga sana daya daga cikin zikiran darajar sannan hadisin kuma yana nuna abubuwa da dama kamar yadda muka faɗa daga ciki yana nuna halaccin ajiye mutum na musamman ko wani adadi na mutane na musamman don tara zakatul fitr daga bayan an raba su zuwa ga mabukata yana nuna wakilci akan haka sannan kuma hadisin yana nuna cewa a sai iblis ko sauran aljanu suna iya bayyana a cikin siffofi da kamannin da ba nasu ba za a iya bayyana a cikin siffofi ko siffar dan adam ko siffar dabbobi sukan bayyana a siffar karnuka sukan bayyana a siffar macizai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka ga maciji a gida kar ka kashe shi zaka dauki tsawon kwana uku ne kana gargadinsa kana cewa a gaskiya ka takura ya kamata ka bar min gidana yana nan wace gari ka sake cewa na faɗa maka ba ka matsa mu da Allah ka bar min gidana idan aka yi kwana uku kana yawa maciji haka bai bar gida ba to ba aljani bane ba maciji ne na macijin yau da gobe sai ka kashe shi ba abin da zai faru bayan kwana uku ina fata mun fahimta to kuma akwai nau'ikan macizai guda biyu da manzo Allah ya ce wannan ko an gansu a gida ba za a tsaya yi musu wa'azi ba za a kashe su don su ba aljanu bane macizai din ne kuma suna da hatsari a cikin macizai su ne al'abtar da kuma zuttufiyatai ne al'abtar shi ne mai gajeruwar jela guntulalle jela cikin macizai da kuma zuttufiyatai ne wani maciji mai zane guda biyu farare daga kansa zuwa gadon bayansa za ka guda biyu zane haka sun ja to waɗannan muggan macizai kenan manzo Allah ya ce suna tafiyar da idan mutum wajen yi masa tsartuwa idan mutum ya lalace suna zubar da cikin mace mai juna biyu saboda haka da an gansu ba a sake kashe su ake kai su amma duk macijin da ba al'abtar ba ba kuma zuttufiya sai ne ba inda kawai maciji ne su gani to ba za ka yi gangancin far masa ba a cikin gida sai ka gargaɗe shi har tsawon kwana uku bai tafi ba daga kwana uku bai tafi to tabbas wannan ba aljani ba ne amma kawai da ganin maciji ka far masa wata rana za ka farwa wato ainihin aljani kamar yadda ya faru wani saurayi cikin mutanen Madina a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sabon aurensa ya ji harkokin soja ya dawo gida sai ya tarar da matarsa a kofar ɗaki ce ya nan ke kofar ɗaki cikin balon ɗaki sai leka gani sai leka sai ya ga katon maciji ya kashe fata su bai wata wata ba sai ya ce da sai kashe maciji yana kashe macijin shi kuma yana mutuwa wato danginsa cikin aljanu suka far masa shi ma suka kashe shi wannan hadisi na cikin Sahih Bukhari kun gane dai wannan shi ne ladabin addinin musulunci dangane da maciji idan an gan shi a gida abinda dai nake so in kai gare shi shi ne ashe iblis da sauran aljanu suna iya canza kamanni su fito a gansu amma da Allah ya ce innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum wato shi iblis yana ganin ku shi da mutanansa ta yadda ku ba ku ganin su ba wai ya kore ganin su bane Allah ya kore ganin su a cikin siffar halittarsu amma za su iya canza halitta a gansu amma in suna cikin siffar halittarsu ba a ganin su kun gane hadisi na 1128 mun gama da wannan hadisi Imam al-Bukhari rawaito shi hadisi na 1128 wa Abi Darda رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو الدرداء يأتي من ذن الله سلاله من ذن الله سبتك ريسياتي من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف دكا من دي حدثي آية غومة أفرقون سورة الكهف عصم من الدجال زاء سليسي دكا في سنة دوجل وفي رواية أو ترواية من آخر سورة الكهف wato idan mutum ya haddace ayoyi goma a ƙarshen suratul kahfi da ita ruwaya ta farko da ta biyu dukkan rawahuma muslim imam muslim ne ya rawaito su to amma ruwayar farko da ke nuna farkon suratul kahfi ita ce take da rinjaye akan ruwayar da ke nuna ƙarshen suratul kahfi wato kun ga anan ma wannan hadisi na nuna falalar wani kaso ne na alqur'ani wato sune aya ayoyi guda goma farko cikin suratul kahfi idan mutum ya haddace su to za su tsare shi daga fitinar dujjal to lafazin hafiza da mazalati man hafiza 10 ayati min awwal suratul kahf malamai suka ce na farko dai hifzul alfaz ba da itqaniha qira'ata bayan mutum ya iya karatun sai ya haddace lafazza na biyu ma'rifatul ma'ani kuma ya san ma'anonin su hakikanin abinda wannan ayoyi goma farko na suratul kahfi suka kunsa sannan kuma na uku ya kudirce ma'anonin a cikin zuciyarsa yana mai sakankan cewa wahayin Allah ne abin gaskatawa duk abinda suka kunsa in labari ne gaske ne in adal in hukunci ne adalci ne to wannan shine hakikanin kiyayewar da za ta kare mutum daga fitinar dunya malamai suka ce domin a cikin farkonsu akwai kira zuwa ga kaɗaici Allah da ibada tun daga alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ya kunshi imani da Allah ya kunshi imani da manzon Allah ya kunshi imani da littafin da Allah ya saukar a kansa kuma ya kunshi bayani da yin imanin cewa littafin ga abin da ya kunsa qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshir almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ma kifina fihi abada wato littafin ya kunshi gargadi da zan kunne ga waɗanda suke kan kafirci bushara ga masu imani da aiki na gari sannan kuma waɗannan ayoyi sun kunshi labarta tsananin azaba da Allah da yake da ita ga waɗanda suka bijire masa da kuma yalwar ni'ima ga waɗanda suka bi shi duk waɗannan ababai ne wanda idan mutum ya koshi da su ta fuskar ma'ana ko dujjal ya fito ba zai iya jan hankalinka ba dan abinda dujjal zai fitar mutane da shi kamar yadda hadisi sai ya suka nuna wato zai zo da abinda ake kira kawarikul ada ababan da suka saba abinda aka saba gani a al'adance zai ce da sama ta yi ruwa a ga an keke da ruwa zai ce da ƙasa ya tsuro a ga nan take ta yi tsuro tuka ta fito kaga wannan aiki tana ce zai yi da'awar annabta a karan fari ya ƙare da da'awar ilahantaka wato daga ɗan daga ɗan ke fara har yake ƙarshe to amma manzo Allah sai bayar da siffofinsa ya ce mutum ne wanda yake gajere kuma ja ka taɓa ganin jan mutum ja sannan kuma gashin kasa a cicture yake sannan kuma yana da doro sannan kuma yana da ido ɗaya sannan kuma an rubuta a kan goshinsa tsakanin idonsa na dama da na hagu kafirun manzo Allah ya ce da wanda ya taɓa rubutu da wanda bai taɓa karatu da rubutu kowa zai karanta dan a yankewa mutane hujja ko mun jahilcin mutum in dai za su haɗu da dujjal to zai iya karanta kalmar kafirun a goshinsa kaga an riga an yanke mutum hujja to amma tare da haka idan ya zo ya da'awar ilahantaka ɗin nan aka ga ya yi ruwa aka ga ya fitar da tsirrai aka ga ya je kabari ya ce da waɗanda suke ciki su tashi a ga duk sun tashi duk istidraji ne Allah ya yi masa sannan tadrijuhum min haythu la ya'lamun to sai kafirai su bi shi waɗanda suka yi imani kuma ba za su bi shi ba ma'ana dai waɗannan ayoyi guda goma na farkon suratul kahf sun kunshi manya-manyan ma'anoni na tauhidi da nuna kaɗaitakar Ubangiji ta yadda in ma Allah zai kaddara kai zamani da dujjal matuƙar ka tsare ayoyin ta fuskar hadda da sanin ma'anarsu da kudurce ma'anar a zuci to shaitan dujjal ba zai tasiri a kanka ba kuma dujjal ba wai cikin aljanu yake ba dan adam ne mutum ne cikin mutane haihuwar shi za a yadda ake haihuwar kowa suna da gida amma ka san lallai ko saka ta yi asara ai asaran ta to amma shi ba zai haihu ba da hadisi sun nuna wannan hadisi na 1129 wa an ibn abbas radiyallahu anhuma bainama jibril alayhi salam qa'idun inda an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته رواه مسلم. عبد الله بن أبي بينما جبريل عليه السلام قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم يا عند وترن ملائكة جبريل كيزوني أولين النبي سمع نقيضا من فوقه سيدي ونقارا أسمسا فرفع رأسه فقال سيدي كان سيدي هذا باب من السماء فتح اليوم ونن قارا دنجي كيما كجي وتقوفا تأكا بودي يوم أسما لم يفتح قط إلى اليوم سند أكبا توبوا يوم ننقوفا بسي يوم wannan ya nuna sama din gine ne kuma akwai kofofi wannan taiti daga cikin su fa nazala minhu malakun wani mala'ika kuma ya sauka fa qala sai mala'ika jibril ya ce da annabi hadha malakun nazala ila al-ard wannan wani mala'ika ne ya sauko saman duniya saman kasa ya sauko kan kasa lam yanzil qattu ila al-yawm kafin yau bai taba sauka ba fa sallama fa qala sannan ya sallama shi wannan mala'ika وقال يتي أبشر بنورين أوتيتهما يبشارة يبالين سكي ده هاتكي قدا بيو أوتيتهما ودن داك باك سو لم يؤتهما نبي قبلك كابن كبا تبا بيو ونا النبي با ودن نا هاتكي قدا بيو فاتحة الكتاب وتؤتي سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة دكما تسكوا من سورة البقرة قال يتيان سورة البقرة tunda ga abana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun har yuzwa fansurna alal qawmil kafirin wannan su da khawatim suratul baqara ai mun karanta a baya man qara al ayataini min akhir al baqara fi lailatin kafata kaga nan sai aka fada da jumla sai khawatim suratul baqara ayoyi biyu da shi hujjar mu sai wato ake rubuta shi ne hadisin da ya gabata wanda mun karanta a darasin da ya wuce لن تقرأ بحرف منها بايت ذائك كرنت ونهر في الطيا سكنسو إلا وطيته فاتي أبنده وانسان الدعاء أنباك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ذات كدف ألف الذي تنار جنائك تعدال السر ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا الذي تكدف ألف ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الذي تكدف ألف قد كدف ألف har zuwa ƙarshe har zuwa fansunan alƙawar kafiri da Allah na cewa na ansa na zartar na aiwatar addu'o'in da suke ciki Allah ya ansa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummar waɗanda suka yi imani da shi ta hanyar da ta dace da koyarwarsa kun gane kun ga wannan na nuna falalar suratul fatiha ake bance sannan yana nuna falalar ayoyi guda biyun ƙarshe cikin suratul baqara ake bance lafazin annaqid ana nufin as-sawt to wannan shine abinda Imam an-Nawawi ya samu ya kawo na falala ta wani bangare daga cikin bangarori na Al-Qur'ani a ciki yayi bayanin surori ya bayyana falalar qul huwallahu ahad haka ne ko ya bayyana falalar suratul baqara ya bayyana falalar suratul ali imran ina fata an fahimta da kuma suratul mulk tabarakal ladhi biyadihi al-mulk sannan kuma sai bayanin wasu daga ɗaiɗaikun ayoyi ya bayyana falalar ayatul kursi ya bayyana falalar ayoyi guda biyun ƙarshe na suratul baqara ya bayyana falalar ayoyi goma farko na suratul kahf duk waɗannan ya kawo su ne a matsayin misalai ba wai su kaɗai bane ba domin akwai falalar qul huwallahu ahad akwai falalar surat al-isra akwai falalar as-sab'u at-tawal surori guda goma guda bakwai da suka tsara sauran tsawo duk suna da hadisan da suke nuna falalar su amma waɗanda ya ambata ya kawo ne a matsayin misali, ba wai zai kawo mana dukkansu ba ne, mun kuma sai mu je mu bincike sauran. A takaice dai, idan aka ce da kai yi mana magana ta minti 10-15 akan falalar Alƙur'ani, kaga idan ka tashi Alƙur'ani yana da falala, kuma dangane da falalar Alƙur'ani za mu iya kasar zance kashi biyu. Kaso na farko, falalar Alƙur'ani kacokan ɗinsa a jumlata gaba ɗayansa. Kaso na biyu, falalar waɗansu ɓangarori na shi. Dangane da falalarsa gaba ɗaya kacokan ɗinsa, sai kai ta kawo ayoyi da hadisi akan haka. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam innahu lqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun. Sauran ayoyin da kasance suke nuna falalar Alqur'ani. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nur alladhi anzalna. Da sauransu. Sai kuma hadisi, ikra'u hadzal qur'ana fa innahu yati shafi'an li ashabihi yawm alqiyamah. Man qara'a alqur'ana falahu bi kulli harfin hasana wal hasanatu بعشر امثالها تسولون تسيف كوما كسونا بيو فلالا ورنس بانغلوني سكتشتو شو وانا ياك سكتشو فلالا لديكم سوروري دكو فلالا لديكم آيوي لديكم سوروري كون فلالا رب قرار فلالا قلوب الله وعاد فلالا ويا ايو الكاكرون فلالا سرط الملك تسولون لديكم آيوي كمر كرا كمر كرا ديكا تكي منتي كوما شابيال كاقام صد متاني تهنير حديثان دكتاني بالا باري بجا حديثاني تكاو دون وندي حد تينسي to baya ta wahala wajen yin magana, amma duk wanda bai haddace nasi ba, to sai labarai, sai kwatance, sai shiga nan cikin gurin nasu da inda zai, dan an ba shi lokacin ya yi tsawo, kuma dole sai ya cike. Kaga dole ya ba da labari, dole ya yi tatsuniya, dole ya ba da dariya, dole haka da sauran abubuwan da suka dace da wanda wasu dace ba da shirme da wannan hankali zai ɗauka. Amma dukkan mutumin da ya haddace nasi ya huta. Ba na bambanci mai fasara maka ba kaji da fasara ba, amma ku saurara ku ci harfin istiftahi ne dan jan hankalin mai saurare ya bada kulawa sa kafin ka faɗa abin da zai biyo baya. Shine abin da yake nufi kuma yadda lafazin Allah yake nufi shi ma haka yake nufi. Babu istihbabil istima'i ala alqira'a, babin da yake nuna mustahabbancin mutane su taru ala alqira'ati a wajen karatu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث ينتبه ليد الثلاثين أن كان قد أبو هريرة الله قال يتاء قريش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله ثلاثة من ثم الله ثبت قريش يا لقد سيأتي ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله بعد ذا أمتى نستروا أولي جدا تكين جدا ذا الله يتلون كتاب الله سنة كانت ثلاثة الله ويتدارسونه بينهم سنة درسنسا أتكن كانوا إلا نزلت عليهم السكينة فاتين الزواتا سوكا كنسو وغشيتهم الرحمة فاتين رحمة تالل بيسو وحفتهم الملائكة فاتين ملائكوس زاغيسو وذكرهم الله في من عنده فاتين ألا يا أمبتيسو أفاد ستم ملائكوسا. رواه مسلم. إمام مسلم يرويتون حديثا شون حديثا إذا مكومن تابعا كبات أبايا أتكي مؤتن سبابك فأنا أقول ما إمام النووي يقول لهم سبابي na da ke nuna mustahabbancin mutane su taru domin karatun Alkur'ani. Abinda ake nufi su taru domin karatun Alkur'ani, ɗaya na karantawa, sauran na saurare. In ya gaji kuma wani ya karanta, sauran su saurara. Kuma ya kasance abinda suke nufi da wannan, na farko at-tafaqquhu fid-din, so suke su koyi addini. Ɗaya idan an zo wajen wata ayar, za a tsaya a yi bayani da abin da ta kunsa na ma'anoni, sannan kuma sai a ɗora a ci gaba. Idan an je wajen wata ayar a tsaya a yi bayanin abin da ta kunsa na ma'anoni, a ga wani abin da jama'a suke sakaci da shi a wannan lokacin, kila a cikin hadda makarantar, kuma ga shi ayar ta ce a yi, a ga wani abin da ayar ta hana ko mutane na zakke masa, kuma kila cikin hadda makarantar a faɗakar a jakunne, a ga wata ayar ta kunshi wani hukunci da ya shigewa mutane duhu, a tsaya a yi bayani don su san shi, to kuma sai a ci gaba. Wannan shi ne mudarasa wajen karatun Alkur'ani, ya tadarasunahu bainakum, wato suna darasin Alkur'ani a cikin kanunsu. Darasinsu shine fahimtar ma'anarsa, kokarin fahimtar ma'anarsa, suna tadabburin ayoyi ba kawai karatu irin wanda gardawa suke yi ba. Kun gane ne? In kar wani ya kafa hujja da wannan wajen abinda ake yi. Idan mutum yana son ya fahimci wannan, ya duba yadda Allah ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba sai ce wa bima kuntum tadrusun. Kalmar tadrusun din nan wato kokarin fahimtar mai ma'ana take cewa, ba kokarin karanta lafazi ba ba tare da hararo ma'ana ba. Sannan dai kan daidai shi ne kamar yadda na faɗa a tafakkuhu fi din, sannan kuma da kyakkyawan niyya ta ikhlasu cewa mutum yana yi ne don Allah. Babu fadlul wudu'i, babin da yake magana akan falalan alwala, babu fadlul wudu', babin falalar alwala. قال الله تعالى وبنجي تعالى ياتي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه يا وطن ده سكاي ايماني اذا كون يي نيه تاتي زوا ga sallah اذا قمتم الى الصلاه اكثر معناها اذا اردتم القيام الى الصلاه اذا كون يي نيه تاتي كوي sallah تو كافن كوي sallah نن فغسلوا وجوهكم كوانكي فسكوتينكم الى قوله har yanzu a fadin ma yuridullahu li ja'ala alaykum min haraj, ubangiji baya sanya sanya kunci a tattare da ku, walakin yuridu li tahhirakum, Allah yana son ya tsarkake ku ne, wali yutimma ni'matahu alaykum, yana son ya cika ni'amarsa akan ku, la'allakum tashkurun, dan ku zama masu godiya gare shi. Sai ce ila kodi, to me yana tsakiyar ya wuce da yake tunda kai dalibi ilimi ne ya kamata ka haddace tsakiyar. Kada ya cika maka kalmomin da yawa sai ce ila kodi zuwa fadin Allah ta'ala kana so, amma kuma ayar kuma yana da kyau mutum ya fahimce ta. Allah ta ya ayyuhal ladina amanu, ya waɗanda suka yi imani, idza kuntum ila salah, idan kun tashi yin sallah, faghsilu wujuhakum, ku wanke fuskokinku, wa aydiyakum ila almarafiqi, da hannayenku zuwa gwiwar hannu. Almarafiq jam'i ne na kalmar almirfaq, almirfaq gwiwar hannu. Wamsahu bi ru'usikum, sannan ku shafi kawunanku. Wa arjulakum ila alka'baini, sannan ku wanke kafafunku zuwa ga idan sawu. Me yasa nace ku wanke kafafunku? Dan yace wa arjulakum, wato sai nuna arjula maf'ulun bihi mansub ne, an yi atafin sa akan wujuha, kamar faghsilu wujuhakum wa aydiyakum da kuma me wa arjulakum ila alka'baini, da alwujuhu fuskoki, da al'aidi hannaye, da kuma al'ardul kafafuwa, dukkansu abin da ya shafi su ne al'ghaslu faghsilu. Amma abin da ya shafi kai sai Allah ce wa musu bi ru'usikum, ku shafi kanku, shi kai ne ake masa shafa. Shi yasa alwala ta kunshi abu guda biyu, ko dai abin da za a wanke ko abin da za a shafe shi. To a nan gurin aya ta taƙaita game da alwala, sauran ababen da wata ambata ba sai mutum ya je neme da hadisi. Ayar ta ambaci wanke fuska, ta ambaci wanke hannu zuwa gwiwar hannu, ta ambaci mai shafar kai, ina fata an fahimta, ta ambaci wanke kafa zuwa idan sawu. To me rage alwala? Farko dai niyya, wadda suka ce ya zama fahimci niyya wajen idza qumtum ila salati idza aradtum, amma wadda ba fahimta ba a nan wurin dai manzo Allah ya ce innamal a'malu bin niyyat wal wudu'u amalan min al a'mal. Kun gane? To kaga mun fahimci niyyar cikin hadisin inda malama da bin niyyar. Daga nan sai ne wanke hannu zuwa nan gurin wuyan hannu. Wannan ma cikin hadisi riwayar Bukhari da Muslim. Daga nan sai ne kurkure baki da shaƙa ruwa da fecewa. Waɗannan duk tare ake yin su. Shi ma wannan duk suna cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗansu malamai suka ce da kurkure bakin da shakar ruwa din dukkaninsu sun shiga cikin faghsilu wujuhakum, domin da baki da hanci, kofofin hanci dukkaninsu suna cikin mai fuska. Yadda hukuncin fuska shi ne wajibi a wanke ta alwala, to kuma hukuncin kurkure baki da shakar ruwa wajibi. Fiyace ma faɗa ma ai da aka shaƙa min lazimihi dole sai an yi mai sai an fiyace. To da haka waɗannan duk wajibai ne. Idan ka ce yi ai ba za a ce fuska, ce ai abin da yasa da baki da hanci duk suna cikin fuska, shi yasa ma mai azumi idan da zai ɗauki lomar tuwo ya sa a bakinsa ya rufe bakin tsawon minti biyar, bai minti biyar ba tare da abin da yasa a baki ya kai makogaransa ba, sannan sai ya zubar azumin sai yana nan ko baya nan, azuminsa bai kare ba. Saboda azumi yana karewa ne lima da kala ga abin da ya shiga ciki, to baki ku ba ciki ba ne, wadda ne faɗin da ke cikin baki hukuncin sa fuska da daya tunda waje ne, hujjar cewa waje ne, idan ka furko ruwa a bakin ka zubar kana azumi ba kare azumin ka ba, sai in ya shiga makogoro ya dai san sannan kai ne sannan ka kare azumin ka. Sannan kuma kofofin hanci dukkanin su waje ne, dan ruwa ya shiga kofar hanci ya fito ba tare da ya je makogoro ba, shi ma bai kare azumi ba. Ina ba dan fahimta. Kuma hujjar cewa ma waje ne, shi yasa shi kansa hanci za ku akai gashi a ciki, shi ko gashi a cikin dan adam yana fitowa ne a waje ko a ciki, a waje a ce kofar hanci waje ce, to kenan sashi ne na fuska, da haka kenan shakarwa bangare ne na wankin fuska, kurkure baki bangare ne na wankin fuska, yadda wanda yake rukuni wannan ma rukuni ne, ba wai sunna ba. Kunya da kofar ne. Fasilu wujuhakum aydiyakum ila al-marafiq. To kaga anan gurin idan mutum ya dauki are ya dauka da disan manzon Allah ya hada sai ya fitar da hukuncin hukuncin Allah. A takaice dai idan mutum ya tashi yin alwala a aikace yadda take a sunnar manzon Allah, yadda hadisi yana cikin sahih Bukhari da Muslim, hadisin Usman dan Affan da waninsa, yadda ya nuna shine mutum zai zuba ruwa a tafin hannun sa da ba sai ya hada da na hagu din, ya murtsuka su da juna, ya wanke zuwa nan wuyan hannu, duk ya murtsuka su da juna cikin tafukan da wajen tafukan da tsakankanin yatsu ɗaya kenan, sai ya sake ɗiba, sai kuma ya sake wankewa a ɗaka nawa kenan biyu, sai ya sake ɗiba, sai kuma ya sake wanke su a cakuɗe da juna ba a ware ba, nawa kenan abinda nake nufi a cakuɗe da juna ba a ware ba, wato ba wai sai ka ware na dama ka wanke shi sau uku ba, ka ware na hagu ka wanke su uku, in ka haka ka yi shida a haɗin ake son ka wanke su har su nawa su uku, duk wanda ya ware na dama daban na hagu daban, to ba haka ake nufi ba. In mutum ya yi da baka cewa ya yi kuskure muna fatan Allah ya yi masa, amma bai yi da annabi ba, idan kai haka su uku to dai ke daga nan sai ka kamfaci ruwa a tafin hannunka na dama, sai ka gumtsa da baka ka kurkura sai ka tofar, wanda ya rige a tafin hannun sai ka shaka, idan ka shaka kuma sai ka ɗauki yatsunka da babban ɗan yatsa da banuniya ka ɗora a kan hancinka sai ka fyatar ɗaya kenan, ka sake ɗiba ka kumtsa ka kurkura ka tofar, sannan kuma ka shaki wanda ya rage biyu kenan, kai haka haso ba wai ka kurkure baki kana ɗebo ruwa kana kurkurewa sau uku sannan kuma ka shaka ka fyace sau uku ba, ba haka ake nufi ba, hadisi bai ce haka ba. Da hannun da ba na nuna maka ka dauki hannun da maka dora akan akan hancin da shi zaka tace kenan. Bari mu gama. An fahimci wannan? Daga nan gurin sai wanke fuska. Ka dabo ruwa ka wanke fuska. Fuska shine daga kunnan dama zuwa kunnan hagu, fadin ta kenan. Tsawon ta kuma daga makubbugar gashi na al'ada wanda aka saba gani. Abinda sa suke cewa na al'ada saboda ba a hukunci da mai sanko. Tunda shi mafi bugar gashin wani ya fara daga tsakiyar kai, to ba ta daga can zuwa nan inda ba gashi nan da ya fuska, a daga inda al'adanta nan gashi ya fi zuwa, ko da mutum mai sanko ne a al'adanta ya kamata a nan a samu, amma samu ne ba ai ba, to sai ya faro wankin daga nan ba wai daga can inda gashi har zuwa karshen haɓa, wato haɓar mutum karshen yadda gemu shi kenan. To lokacin da ya ɗebi ruwa ɗiban nan na farko duk zai haɗe ko ina ya game, da kunnan dama zuwa hagu, daga bugar gashi zuwa haɓa ko ina, to ɗaya kenan, ya sake ɗebowa ya haka biyu kenan, ya sake ɗebowa ya haka uku kenan. Inda zai ɗiban farko sai ya wanke kumatun dama, ya ɗebo na biyu ya wanke kumatun hagu, to ya wanke ɗaya kenan, saura wanke biyu. Ana son kowace ɗiba sai ka game duk inda ma'anar fuska ta kunsa, sannan ne ya zaume ɗaya. To idan mutum ya gama wannan sannan sai ya wanke hannun dama har gwiwar hannu so uku, ya wanke hannun hagu har gwiwar hannu shi ma su uku, to daga nan gurin sai ya shafa kansa, shafa kai kuma zai duka hannunsa da ruwa ne, ba ɗiban ruwan zai bai, da ya duka hannunsa haka ya wadatar, shi kenan sai ya ɗauki babban ɗan yatsansa na hannun dama ya sa a kunnan dama, na hannun hagu ya sa a kunnan hagu, ya haɗe yatsan daga nan mabugar gashi ya yi da su baya har ya je ƙarshe. Idan ya je ƙarshe inda gashi yake sai kuma ya sake dawo da su gaba, ba lallai ne 'yan yatsun su tsaya a hakan ba, don kila lokacin sa iya fita ko su zo nan duk ba damuwa, amma da dan dai ka samu saikin yi yadda zaka hada haka ka je can baya da su sannan ka yi gaba da su. Wannan lemar da ta yi ragowa, wannan lemar da ta yi ragowa da ita ne kuma zaka shafa kunnuwanka, ba sai ka sake tajdidul ma'ilahu ba. Dan hadisin manzo Allah ce al-udhunani min ar-ra's, kunnuwa bangare ne na kai. Malamai suka ce abinda hadisin ke nufi, ruwan da aka shafi kai da shi ake shafar kunnuwa, sannan kuma yadda shafar kai wajibi ne, shafar kunne ma ya zama wajibi ne, ba wai sunna ne ko mustahabi ba. Shi ne ma'anar al-udhunani min ar-ra's. To shafar kunne kuma manoniyar dan yatsanka na dama zaka sa a kunnen dama, na hagu a kunnen hagu, babban dan yatsan sai ka sa shi a ƙarshen fatar kunnen daga ƙasa, sai ka biyo da shi bayan kunnen aka zuwa nan, shikenan ka gama. To dan saka yanke kafar dama zuwa idan sawu, kafar hagu ma zuwa idan sawu, ko ina ka tabbatar ruwa ya shiga, musamman lokacin sanyi zaka daddare, zaka sassa dan saboda lokacin zaka zuba ruwa sai ya faranya a jikinka saboda sanyi. To wannan manzo Allah ya ga sahabbai suna dan shafawa sama sama, yace waylul lil aqabi minan nar, waylul lil aqabi minan nar, waylul lil, sai da mai taso uku yace azaba ta tabbata ga dugadugan da basu ji ruwa ba, azaba ta tabbata ga dudugan da bai ji ruwa ba, har sai da mai taso uku din ranar da su. Kun ji waɗannan ababen? Waɗannan su ne ayyuka a cikin alwala. To yawanci ibada za ka ga tana da abin da ke kira af'al, tana da abin da ke kira kuma aqwal. To waɗannan duk su meye sunansu ayyuka. Shin alwala tana da al'aqwal? Al'aqwal shi ne abin da mutum zai yi da baki, ba abin da za ka yi da kafai ba. Don wannan abin da muka faɗa duk da bai ake yin rahim ba, don hadisin ya taƙaita akan bismillah. Idan ka tsare din nan ka je wankin kafa kuma zaka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, zaka ce ta Allah. Idan mutum yayi wannan alwala ta riga ta kare, ba sai ya daga hannu ba, wannan daga hannu bid'a ne, ba ya da cikin addini wanda suke daga hannu haka, ba wani bai tabbata ba. Abin da yasa ban kara ta ba cewa waje alimin wadda salihin da dhaifi, amma waje alimin da tawabin waje alimin da tahirin, wannan shine ne. Allahumma ij'alni min tawabin waje alni min al mutatahhirin, anan hadisin ya tsaya. Amma waje alimin da wadda salihin, wannan dhaifi. To kaga waɗannan sune af'alul wudu da kuma aqwalul wudu. Zikirin da guda biyu ne, farko da tafsir, basmala da kuma kalimatu shahada da kuma Allahumma ij'alni min tawabin waje alni min tahirin a ƙarshe. Ayyukan alwala kuma ga su ne waɗannan ababen da muka lissa. Wai wajen wanke fuska, wannan an bar kofa a buɗe, za ka iya amfani da hannu biyu, wato ɗayan kan ɗaya haka, za ka iya amfani kuma da ɗaya, duk wanda ka yayi wajen wanke fuska, ba wajen shafar fuska ba. Sai bayan an kammala alwala gaba ɗaya ne ake alwala, ake addu'a, ba wai kafin wanke, sai ka kammala alwala gaba ɗaya, yanzu ka tashi sai suke wannan addu'a. Me kurkure baki baya buƙatar sa ɗan yatsa, ruwan zaka sa ka kurkura ka fitar. Idan kana magana astiwak, shi wannan hukuncin sa daban, shi kana yin sa ne kafin ka fara alwala. Dan abin da ake nufi da astiwak shine yin amfani da ko itace ko brush ko tsumma ko ɗan yatsanka ka daddarza haƙoranka domin dattin ya fita, shine. Amma lokacin da ka zo kurkure baki a alwala, ba ya daga cikin ma'anar sa ɗan yatsa kana, duk da cewa mun saba muna yi yau da gobe, yau da gobe, wajen na ba na ka zalika ya fi a nuna. To shine, amma dai haƙiƙanin kurkure baki kawai za ka sanya ruwan ka kaɗa shi a bakinka sannan sai ka furzar, kawai shine wannan kurkure baki. Amma wancan sunan shi astiwak, sawa'un ka yi amfani da aswaki, ka yi amfani da danyatsa, ka yi amfani da wani tsumma, duk dai sunan shi mai astiwak, wato sanya wani abu don kankare dattin da ke kan hakori. Ba a haramta mutum magana ba don yana cikin alwala, zai iya magana idan ya so, idan kuma yin shiru ba laifi ba, amma don ya yi magana babu wani laifi a kai. Zai ansa, idan aka ce assalamu alaikum zai ce wa alaikum assalam. ba a cewa ba a haramta mutum yin magana ba dan yana alwala, dan alwala ba sallah bace ba. Ina fata mun fahimta, to ina fatan dai mun fa'idanta, duk da cewa abu ne da kowa ya iya shi, amma dai maimaita abu haka wani lokacin yakan taimaka. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Akwai wata qira'ar da take cewa wa arjulikum ila al-ka'bayn, an gane ku qira'ar arjulikum. Idan aka yi wa lamun din kasra, wato ya zama arjul ma'tufun ala ru'us, da Allah ce wamsahu bi ru'usikum, ku shafi kawunanku, wa arjulikum kuma ku shafi kafafunku kenan. Amma kira'ar wa arjulakum to ku wanke kafafunku, to kuma kowace kira'a ce tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To sai malamai suka yi maganganu masu yawa, amma mafi tsaftar maganganu su ne maganganu guda biyu. Maganar farko wadda ce kira'ar wa arjulakum garo take kan wanke kafa, kira'ar wa arjulikum mujmala ce. Sai mu koma zuwa ga hadisi, mu ga yaushe ne manzon Allah ya shafi kafa, a kullum yake shafar kafa ko kuma sai in ya sanya huffi ko abin da yake cikin ma'anar huffi. Kun gane ko? Waɗansu malaman suka ce a'a, Allah ya kawo kirawa in guda biyu, don waccan ta bada ma'anar wanke kafa, wannan ta bada ma'anar shafar kafa. Wanke kafa idan kafar ka ba huffi lokacin da ka zo alwala ko kafar ka ba safa, amma shafar kafa kamar misali kayi alwala da safe, za ka fita ofis ko kasuwa da alwalarka, sai ka sanya safa a kafarka ko ka sanya takalmi lokacin sanyi bayan safa, to yana zuwa sai alwalarka ta warware. To idan ka zo ba sai ka cire safa ka wanke kafar ka ba, sai kai shafa akan safa ko kai shafa akan huffi ko kai shafa akan takalminka, kai sallah akan ka. Amma idan har ka cire kafarka ta fito waje, to kuma sai ka yi mai, sai ka wanke kafarka kenan. Dan haka kira wa'in guda biyu sun bada fa'idar kowanne, illa iyaka ga halin da ake yin shafa a ciki, ga halin da kuma lalle wanke kafa a ciki. Amma idan mutum ya dauki daya jefar da daya, to ya kuskure. Idan haka su Shi'a sai suka jefar da kira'ar wa arjulakum, wanda take nuna wajibcin wankin kafa, sai suka dauki wa arjulikum. Dan haka dan Shi'a ko da safa ko ba safa, shi baya wanke kafa wajen alwala, shafa kawai yake. To amma ahli sunna su suka fi kowa da bauta da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah, shi yasa sun yi imani da kira'ar wa arjulakum mutawatira ce suna aiki da ita, da kira'ar wa arjulikum mutawatira ce suna aiki da ita. Yan Shi'a kuma sun dauki wancan, sun yi imani wancan kuma sun jefa. Dan haka sai a ce da su a fatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dhin fa ma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yurdun ila ashad al-'adhab wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun wa amma ta'malun. Wa alaikum salam. Ba za mu bude tambayoyi ba yanzu, rike ta idan mun tashi sai ka faɗa. Wa in kuntum junuban fatahharu, sai Allah ce in kun kasance masu janaba to ku yi wanka. Fatahharu, ku yi wanka. Lafazin junub ana nufin wanda janaba ta same shi. To me janaba? Abubuwa, ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu su ne janaba. Abu na farko fitowar maniyyi a halin jin daɗi, kai ne kake hira da mace ko kake wasa da ita ko ka taba ka ko ka taba ta, sha'awarka ta motsa da har maniyyi ya fita ko da ba ku yi jima'i ba, to janaba ta kama ka, ka zama junub. Kai ne ka sadu da mace ta yadda gabarka ta haɗu da gabarta, ma'ana gabarka ta ɓoyu cikin gabarta ko da maniyyi bai fita ba, to kuma wanka ya kama ka dole. Waɗannan ababen guda biyu su ne mai janaba. Idan wanda ya hakan ya zanto baligi ne mai hankali ne, ba yaro ƙarami ba, ba kuma mahaukaci ba, baligi mai hankali wato mukallafi kenan, to wannan ita ce janaba. Lafazin junub, idan mutum ɗaya ne ma junub, idan mutum biyu ne ma junub, in suna da yawa ma junub. La yusanna wala yuzma wala yuzakkar wala yu'annas bal huwa ala halatin wahidatin dawman wa abadan. Wa in kuntum junuban fatahharu, wa in kunta junuban fatahhir, wa in kuntuma junuban fatahira. Ma'ana dai junub din ko ɗaya ko biyu ko uku ko huɗu ko mace ko namiji, dai junub ake kiransa. Fatahharu, ku yi wanka. Wa in kuntum marda, amma idan kun kasance mara lafiya, jam'i na kalmar marid, aw ala safarin ko kun zama matafiya, aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti, ko ɗaya daga cikin ku bayan gida ya kama shi je bayan gida, aw la mastumun nisaa, ko ku sadu mata, ku sadu da mata, kuka yi jima'i da mata, walam tajidu ma'an, ba ku samu ruwa ba da ya kamata ku yi wanka in janaba ce ta kama ku, ko ku yi alwala in abinda kuke na warware alwala ne.
la mastumun nisa a nan gudun ana nufin jama'atumun nisa ba wai taba mace ga ɗaya ba a jima'i da al-lams da al-mas da al-ifda da Allah madaukakin sarki ya amfani da su a cikin alqur'ani da ana nufin aljima an gane ko la dunaha alaikum in tallaqtum nisaa ma lam tamassuhunna tamassuhunna ay ma lam tujami'uhunna aw la mastum an-nisaa yani aw jama'atum an-nisaa wa kayfa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd ne wannan ana nufin aljima'i al'ana bashiruhunna فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم المباشرة اتمعنا لكم الجماع دلالة أبازتي لكن الله تعالى يكن كويكن ألا ينا سائئة كما كان سبدا إن ذاك إيه إسهد سابو تكلمة ودتك قوييات وبسيكا فتكلمة ودتك تافتو في لي ديوابا مثما تكن أبنى كيزون كنير فتت سابيه كنغاني سيار ساكا زناتي غبا wanda kowane mai hankali zai fahimta kaga ya fi kai amfani da waccan ma'anar tafi sai ka ji ta yi nauyi a kunnen mai saurari kai ma kanka ta yi nauyi a kan harshenka ina fatan kun fahimta to idan ɗaya daga cikin wannan ya faru walam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida to sai ku nufaci ƙasa fayyiban mai sarki ƙasar da ba a yi bauli a kanta ba a yi bayan gida a kanta ba da ba kwatami a kanta sa'idan tayyiban fantaho bi wujuhikum wa aydikum to sai ku shafi fuskokinku da hannayenku mai kenan taimama fantaho bi wujuhikum wa aydikum minhu da wani sashi na kasar kenan to kun ga ayar ta yi magana akan ababai ne guda uku ta yi magana akan alwala ta yi magana akan mai wankan janaba ta yi magana akan mai taimama to tunda mun yi magana akan alwala bari mu yi magana akan wadannan tunda su ba su da faɗi sosai idan ka tashi wankan janaba abu nawa ne a kanka abu hudu ne ko biyar ne abu na farko da ke kanka lokacin da ka tashi wankan janaba kulla niyya a zuciyarka amma kafin ka kulla niyya ana bukatar ka wanke ka karkato bokiti ko kokon da ruwa ke ciki ka wanke hannayenka sau biyu to lokacin zaka fara wanka kenan wannan wanke hannayen baya ciki baya cikin mai wankan za ka fara wanka ke don za ka daga kamfutar ruwan da hannunka to ya kamata ka tabbatar hannun babu datti kafin ka fara tsoma shi kana ɗebowa kana amfani da shi ka wanke hannayenka ko ka buɗe banko ka wanke hannayenka to za ka fara ɗiban ruwa za ka yi wanka ta gaba to abin da za ka yi na farko shi ne tsarki wato ka wanke gaɓarka a wajen wannan wanke gaɓa ɗin za ka ƙulla niyya niyyar mai niyyar yin wankan janaba niyya kuma a zuciya take ba a faɗin ta da baka faɗin niyya da baka ma bid'a ne zaka kulla niyyar wankan janaba a zuciyarka a aikata kana ɗiban ruwa domin wanke gabanka ba a faɗi ga adadin da zaka wanke ba gwargwadon da kake jin wannan wurin yawon kuka kawar da dattin da ke wajen ka gama wannan kenan abu na biyu shine sai ka zo sai ka yi alwala irin siffar alwalar da muka yi bayani za ka gama komai na alwala in banda wankin kafa sai ka bar shi abu na biyu kenan abu na uku yanzu da za ka yi shi ne sai ka wanke kanka to ya za ka wanke kai kafin wanke kai ana son ka ɗauki hannayenka ka tsoma a cikin ruwa sai ka fito da su haka babu komai sai ka diddirza kanka ko ina da ko ina inda gashi yake saboda a waɗansu lokuta ko galibin lokaci yayin da mani ke fita a jikin ɗan adam fita ta zaɓinsa ta jin daɗinsa ƙofofin gashi suka bubbuɗe to amfanin diddirza wannan bayan ka jiƙa hannunka da ruwa kana diddirza duk ƙofofin za su bi su rufe kafin ka fara zuba ruwan wanke kai idan ka zuba ruwa a haka wani lokaci ƙofofin ba su riga sun koma sun rufe ba sai a haifar maka da nauyin kai ka ji gingirin kamar kana ɗauke da dutse ko ka ji kunnen ka ba ka ji sosai ana ta magana kana ta bugawa haka ba ka ji kafin ka dawo daidai zuwa waɗansu 'yan mintuna ko wani abu makamancin haka to shi sai aka koya cewa ka sa hannunka a cikin ruwa sai ka tsoma ka fitar sai ka diddirza ko ida wannan ba wankin kan bane sannan sai ka ɗebo ruwa cikin tafin hannunka na dama ka zuba a kanka ka mummurza ko ina ya taɓa kanka ko mun yawan gashinka to wanki ɗai ke sai ka ɗebo na biyu sai ka zuba kuma shi ma ka tabbatar ya taɓa ko'ina a kanka duk inda gashi yake duk ko'ina ka wanke kanka duk inda dai an su sunan kai ka wanke ta na biyu kenan sai na uku ka sake ɗebowa ka wanke kai na uku kenan duk da hannu ba da hannu biyu za ka ɗebo ruwan ba ya yi yawa da hannu ɗaya za ka kamfata cikin tafin hannu nawa kenan uku mutum zai ke wanke kai da shi kowane ɗaya ya isa ka jika ko ina a jikinka dan ba ta akai ruwan wankan da raba sai ya gudana ba hukunci ne ba wai da cikin gudanarwa ba a akwai lokacin da kakan ka kusanci iyalinka sai da kai wanka kai ado ka sanya turare sannan ka gama kuma sai kai wanka wannan wankan dauda ne ko na ibada to na ibada kuma ana bukatar ana ta son a yi ta zuba ruwa ne yana gudu yadda ibadar aka tsara haka za ka yi ka gama wanke kai to daga lokacin sai ka ɗebi ruwa kuma da hannunka guda biyu babu da ke kan fito da hannunka guda biyu sai ka zuba a jikinka ka fara da tsagen jikinka na dama ka gama har ƙasa inda ma'alwallanta take ka sake ɗebowa ka zuba a tsabin jikinka na hagu ka gama har ƙasa ka tabbatar ko ina ruwa ya kai ba ta akai sai ka tuɗa ko ina ba amma ka samu tabbatar ko ina ruwa ya yi miki ya taɓa to daga nan gurin abu na ƙarshe da za ka yi shine sai ka zo ka ƙarasa wankin ƙafa da ka faro na abalaki ka wanke ƙafar dama zuwa gudu idan hagu ƙafar hagu zuwa idan sama shikenan ka gama wankan jana wannan ita ce siffa mafi kamala ta wankan jana ba kar ku manta farko yin tsarki wanda anan mutum zai kulla niyya na biyu wanke kai sau nawa na uku wanke dukkan jiki gaba daya tsagen dama da tsagen hagu zai fara tsagen dama sannan na hudu shine mai wanke kafafu shikenan ba wannan shine wankan janaba bisa ga siffar kamala da ake bukata in wankan biki ne ma mace za ta yi jinin biki ya yanke haka za ta yi in wankan haila ne ma jinin haila ya yanke haka za ta yi in wankan juma'a za ka yi haka za ka yi in wankan sanya ihrami ne ma duk haka za ka yi bambancin su shine mai niyya bambancin su kawai hukunci ko niyya hukunci wankan janaba da wankan haila da na biki wajibi ne amma wankan juma'a fa mustahabbi ne wankan sanya ihrami fa mustahabbi ne sai kuma niyya shine bambancin su kawai na'am ƙware da gaske ai na ce maka siffar alwala siffar alwala yadda take me yasa na ce yadda take ban rage komai ba inda akwai wani abu da ya kamata in faɗa maka shi amma na ce maka yadda kai siffar alwala da muka ambata to kaga abin cika rage wani abu ba sai na ce sai wankin kafa za ka jinkirta to kaga ni kun bai zo na ai to wannan ita ce siffa ta farko ta kamala ta wankan janaba banda wannan siffar akwai siffa ta al-ijza ita ta wadatar wato ba idan kai ta ya halatta amma wannan ta zai lada wacin kuma in ka yi ta ba kuskure ka yi wankan ya yi shi ma ita ce mai kana zuwa ka kulla niyya kana kulla niyya kawai sai ka ɗebi ruwa gaba ɗaya ka kware a jikinka ko ina ka ci gaba da cikinka ko ka buɗe shawa ya yi ta zuba ko kuma ka faɗa cikin irin swimming pool ɗin nan duk ka jiddiga ko ina a jikinka ka fito to sai ka ɗebi ruwa cikin tafin hannu ka kurkure baki ka shaka ka fyace ka sake ɗiba har su nawa su uku shikenan ka kammala wanka banjo shikenan ka kammala wankan da ba yadda zaka yi sallah da wannan zaka yi sallah da wannan ba ka cewa ai ba alwala a cikin sa alwala abin da yake wajabta ta idan abin da yake wajabta wanka ya zo ita alwalar ta narke a cikin wankan idan an yi wanka shikenan ya shafa alwalar ta shiga domin alhadath al-asghar yandarju tahta alhadath al-akbar shi karamin kari yana shiga karkashin babban kari ma'ana idan dalilin alwala ya kama ka sai daga baya na wanka ya kama ka to idan kai wankan to har alwala ma kai amma idan dalilin wanka ne ya kama ka dan kai alwala ko ba za ta tarba har sai kai ne har sai kai wanka wannan shi kansa wannan hadisi yana da cikin sahihu muslim shi wannan nabiyin dan kar ku samu shakka amma wanda ya wancan na farko ya fulada wanda ya nabiyin kuma bai laifi ba kuma abin nan kaga ya danganta kafirka an kusa tayar da sallah kaga sai mutum yayi na gaggawa ko wani dalili cikin dalilai ko wani uzuri cikin uzurorinka. Wannan misali ne kawai, ina son mu gama take dake dan wai za mu san duk shi kasa tsaye. Yanzu muka fara an tambayoyinku ba za su kasa tsaye ba, sai me kuma sai taimama. To taimama ita ko mai sauki a cikin su, dan taimama ana shafar kasa ne so daya, kuma gaba biyu ake shafa a taimama, fuska da hannu zuwa gwiwar hannu zuwa wayar hannu kai, shikenan an gama taimama. Idan ka zo yin taimama kamar yadda hadisi riwaya Bukhari da Muslim suka nuna, hannayenka guda biyu za ka dafa kasa da su, idan ka ɗauko su haka sai ka hure su, ka hure ne ko ƙular ko ma menene da yayi da ka ɗebo da hannunka, kana hure su shikenan hannayen naka ya tsike haka, sai ka yi ta murtuka su haka da suna dama da hagu, tafin hannun da bayan tafin hannun kowanne da tsakankanin yatsun, ka gama haka zuwa wayan hannu haka duka yi, sai kuma kai sai kawai kuma ka shafa fuskar ka wadda haka dama da hagu da hagu na haka da na haka da na haka ko ina, shikenan sai sallah shi. Duk wanda ya koya ma wani abu ba wannan ba taimama, billahi zai wahala da kai kawai ya baka wahala. Ba a bugun kasa sau biyu, hadisin da ya zo bugun kasa sau biyu zaiji ne, ba a shafar hannu zuwa gwiwar hannu hadisin da ya zo na haka zaiji ne, ina ba ta fahimta da kuma cewa ba a raba hannayen ana wani haka ana haka da ɗan yatsa wata za ka taɓa jira da baka gairin ba mutum kamar wani gwanin ta haka ba haka ba ne, mutum zai tsaya da yadda hadisi ya dora shi a kai. Za ka iya yin taimama a gida ka je masallaci kai sallah, cewa dole taimama sai ka haɗa ta da sallah dab da dab kana gamawa ka tashi, ba hadisi manzo Allah ne mun haka cewa ba a yin sallah sama da ɗaya da taimama ɗaya, ba hadisi manzo Allah bane. Ka zo azhar da al'asr sun kuɓuce ma baka samu rawar da ka zo kuma gashi za ka yi sallar azhar da al'asr lokaci guda da taimama ɗaya da za ka iya yin su, ko kai azhar ɗin ka tashi ka yi nafila, ma'ana taimama ba wanda dan alwala take ba, ai albadalu ya'khudhu hukman mubdal minhu. Ina fata mun fahimta. To waɗannan ababai kun ga su ne, wannan su aya ɗaya kawai ta ƙunshe su duka, kasan lallai Qur'ani yana da mu'jiza. Sannan taimama ana shafar abin da yake sunan shi ƙasa, dutse wanda yake kan ƙasa hukuncinsu ɗaya da mai ƙasa, ba a shafar ciyawa, ba a shafar bishiya, ana iya shafar bango idan ba a yi masa fenti ba, ka shafi bangon jikin katangarka ka yi taimama ya halatta, amma inda fenti za ka yi ba, siminti ƙasa ne shi ko ba ƙasa bane, ko akwai chemicals mutane dai masana ne, ƙasa ne tsantsa ko akwai waɗansu haɗe-haɗe. In dai akwai waɗansu haɗe-haɗe, wannan dai muna buƙatar masana don komai ka yi shi da hujja. In dai akwai haɗe-haɗe ba za ka shafa a kansa ba, amma in ba haɗe-haɗe tsantsar ƙasa ce to sai ka shafa a kansa. Yo aina jasa lokacin da ta bushe ya kasance ba ka iya nuna ta, ba ta zama najasa ba. Yanzu da aka ce nan filin Sahara ce, wani ya zo ya bayan gida a wajen, wani ya zo ya bauli a wajen, mun gani wannan bauli ne bai halatta bai sallah a wajen ko bai taimaka kan wajen ba, amma yau da gobe an yi watanni uku rana ta dake wajen ya bushe iska ta kada, to wannan wurin ya zama tsarki. Karka tsaya kana ta katangar gidan mu, ina jin bayan gyaran ka zai ba, kana tsammanin shekara 20 bayan lokacin da aka fara ka sanar da ruwan kwatami ne, wannan duk zato ne, ya zama mutum zai iya nuna da jasa ce gata, to abinda baka nuna shi hukunci baya ɗaukar shi, sai abinda kake iya nunawa, kun gane. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من كشافي فسكوتكم ده هنايكم منه daga wani sashi na yankin kasa din ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الله بايا سن يسانيا muku kunci a cikin addininku ولكن يريد ليطهركم وبنجي yana son ya tsarkake ku ne وليتم نعمته عليكم kuma ya cika ni'imarsa akan ku la'allakum tashkurun dan ku zanto masu godiya a gare shi yana daga cikin falalar ummuna Aisha a sanadiyar da Allah ya saukar da wannan aya a sanadiyar ummuna Aisha an yi tafiya annabi ya tafi da ita cikin waɗanda suka yi tafiya sai aka je wani waje aka yada zango da aka yada zango ta je wajen biyan bukatar ta sai abun muyanta ya bata sai aka tafi nema da aka tafi nema aka bata lokaci kafin a dawo bayan an zo sai kuma ga lokacin sallah yayi ga kuma ruwan da ke wurin mutane ya kare to a daidai lokacin da aka tafi neman ma kafin ma a dawo a bada sakamakon ba a samu ba lokacin tana cikin dukka ita da annabi sallallahu alaihi wasallam tana zaune annabi ya tayar da kai da cinyarta yana barci sallallahu alaihi wasallam mutane suka damu suke caka ga kawai ta zo ta sa za a bata lokaci ta tsare annabi da sahabbai kila ma sallah ta kuma ce mana gashi ba ruwa ba kaza sai aka je aka samu sayyidina Abubakar kace kaga abin da Aisha ta yi yarka ta tsaye ta sa annabi ya tsare mutane sayyidina Abubakar ran sai baci sai ya taho ya shigo wannan bukkar ya shigo ciki ya tarar annabi da barci ita kuma tana zaune annabi ya tada kai da cinyarta sai yake zungura ta ga yanzu ke cika tsare mutane karshe zo an zo an rasa ruwan da za a sha ko da ruwan yana ta zungura ta ya tsara Aisha ta ce wallahi ina jin zafi abinda ya hana in yi motsi dan kar in farkar da annabi Ibn Hajar ya ce wannan yana nuna cewa ashe yarka ko tana gidan aure ya halatta ka je ka sasa ta yi kai ne kina ya halatta ka je ka ladabtar da yarka ko tana gidan aure kuma in zaka shiga gidan ba sai ka nemi izini ba yi ta kadai ce a gidan da kai sallama assalamu alaikum aka ce wa alaikum assalam kawai sai ka shiga sai dai inda waɗansu yayan a gidan kishiyoyi kaga sai ka nemi izini amma sai ita a halin tafiya ne lokacin da ita sai annabi a cikin bukka kuma a wani lokaci da ba a tsammanin lokacin barci ne ko kwance dare wanda aka saba saboda haka kawai ya shiga kai tsaye ba sai da istizani ba to tace ina jin zafi amma dai da ka sai mu bayan an zo annabi ya farka daga bacci a kawo annabi kukan cewa gashi babu an shiga cikin wani hali na kakanika ga lokacin sallah yayi ana tunanin to ya za a yi sallah gashi ba ruwa kullu da ruwa ya kare sai Allah ya saukar da wannan aya in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammam aka shar'anta taimama wanda wannan yana cikin khususiyya na al'ummar manzon Allah taimama banda mu ba wata al'umma da aka shar'anta wa taimama a banka tun daga farkon duniya har zuwa kanmu mu kada aka ba taimama khasa'is da al'ummar manzon Allah ke bayan ayat ta suka kowa kuma hankalin sa yayi wannan duk ne kukan ba ruwa Allah to je kai taimama kai sallah sai Usayd ibn Hudayr yazo ya samu ummuna Aisha yake cewa ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr wannan ba ita ce farkon albarkar ki ba ya zuriyar gidan Abu Bakar wani abu ya shafi danki Allah ya saukar da wahayi da zai amfani dukkan jama'a yanzu a sanadiyar ki Allah ya saukar da wahayin da ya shafi dukkan al'ummar manzon Allah salaf suka ce to wannan yana nuna ashe magabata ba sa yi wa junan su hasada inda shi ba yana da gida ba ai zai so a ce yarsa ce a sanadiyar amma da ya faruwa wani yana sai musu sai sanya musu albarka Allah sanya albarka abin ya yi kyau Allah sanya albarka wato babu hasada zurriyata ba'daha min ba'd ma'ana abin yana da dadin karantawa idan mutum ya karanta wannan kissar da abubuwan da suka faru a wajen da waka'i din wanda kuma da wannan aya da ta sauka ko shakka babu mutum zai ga falalar zurriyar gidan sayyidina Abubakar Siddiq to sai mu dakata anan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya samu nada wannan muke kuskure kuma Allah ya soke mu a zaka yi haka ne idan rana ce ta kusa fitowa ta yadda in kace zaka tsaya ka yi wankan janaba rana za ta kubo to a wannan lokaci sai ka tashi ka yi taimama kai sallah a kan lokaci kafin rana ta kubo daga baya ka yi wankan janabar ka kuma sallar ka ta yi ba sai ka nemi ta ba amma jam'i kawai dan zai kuɓuce maka sai ka ce bari ka je ka yi taimama bayan da zanaba a cikinka wannan baka da wannan damar. Baka da wannan damar. Wannan kuma yake cewa shi sunan Talut suna ne ingantacce a musulunci. Sunan wani bawan Allah ne da ya gabata a tarihi wanda ya zama kwamandan rundunar yaki. Wa qala lahu nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum Talut malika. Falamma fasala Talut bil junud kana inna allaha mubtaliikum binaha. Suna ne mai kyau idan ka saba wani laifi. Amma game da kashe tsaka a cikin musulunci yana da madogara a hadisi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna dukkan wanda ya kashe ta a cikin bugo daya to yana da ladar ɗari. Idan ya bugo na biyu to kuma sun dawo 90. In ya bugo na uku kuma ya sun dawo yawa to za su yi raguwa kenan. Goma ke raguwa. To da haka ake son mutum ya saita sosai ya mata duka ɗaya ta mutu. Manzo Allah ya umarni a kashe ta da yake ta taimaka wajen hura wutar da za a jefa annabi Ibrahim dama ƙonarsa. Hadisin yana nan cikin wanda littafin ma za mu zo kai tsohon lokaci. Wanda ya ce game da ganin Allah a ranar tashin kiyama, na ji wani malami yana cewa a lokacin da bayi musulmai wato ‘yan aljanna za su ga Allah to sai su kasa haƙura su tafi gida har sai Allah ya halicci wata mata mai suna Suwaiba da kyawun gaske. To sai a ce da su kowa dai gida zai ganta a can to sannan sai su tafi. Wannan maganar ba gaskiya ba ce. Maganar ganin Allah dai ta tabbata cikin Alƙur'ani ta tabbata cikin hadisi. Amma cewa ko ba za su iya komawa gida ba sai an halicci wata Suwaiba wannan ba gaskiya ba ne. Ba gaskiya ba ne ba. Kuyi haƙuri tambayoyin da zan yi an sake da yau yana da buzurruka da yawa na aka zanta kai tambayoyin da nima abinda muka faɗa zama daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya Allah rana ta yau ranar Asabar idan Allah ya kai mu wato ba zan samu halartar karatu da yanzu sati ba a ranar ta yau ba dai wanda shi sauran ya fi suka tsara shi kaɗai ne kuma kai da zai zuwa zuwa ta
ayyukan wankan janaba a lokacin nan sai ya zamanto ya fita in mutun yayi haka in mutun yayi ta